إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا الخميس biyu ga watan Ramadan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ta yi didi da 19 ga watan biyu miladiya ta 2026 kamar yadda muka fara gabatar da tarjumar Al-Qur'ani jiya ɗaya ga Ramadan insha Allah ta'ala yau ma za mu dora daga inda muka tsaya kuma muna nan dai a cikin sura ta uku a cikin jerin wato surorin Al-Qur'ani muna sura ta uku suratul Ali Imran kuma jiya mun karanta aya ta 92 zuwa aya ta 96 za mu tashi yau insha Allah aya ta 97 duk da an karanta su jiya amma za mu sake sauraron su insha Allah sannan kuma sai mu fito da ainihin wato abin da ke tattare da waɗannan ayoyi na ma'anoni insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim qul ya تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
ممتاز الله مدوكك يا سركي يا شيء يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب كتشي يا قوم أبو شال التافي لما تكفرون بآيات الله دم ميكوكي أين واتو كافر تشي وآيو ين الله والله شهيد على ما تعملون Allah shaida ne akan abin da kuke aikatawa. Qul ya ahlul kitab kace ya ku ma'abota littafi limatasudduna an sabilillahi man amana dan me kuke kange wanda yayi imani daga tafarkin Allah tabghunaha iwaja kuna san tafarkin Allah ya zama karkatacci wa antum shuhada'u alhalin ku kanku shaida ne wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah madaukakin sarki ba marabkani bane game da abin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in tuti'u fariqan minal ladina utul kitab idan har kuka bi wani bangare na waɗanda aka ba wa littafi ya ruddukum ba'da imanikum kafirin to za su mayar da ku kafirai bayan imanin wa kaifa takfuruna ta yaya ne za ku dinga kafircewa wa antum tutla alaikum ayatullah alhalin ana karanta muku ayoyin Allah wa fikum rasuluhu kuma manzansa yana tare da ku wa man ya'tasim billah duk wanda ya rike Allah faqad hudiya ila siratin mustaqim to haqiqa an shiryar da shi zuwa tafarki madaidaici ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah haqqa tuqatihi haqiqanin tsoransa wala tamutunna illa wa antum muslimuna kada ku mutu sai kuna muslimi wadannan ayoyin kafin mu koma kansu mu fitar da ainihin wato ma'anonin su daki daki da kuma maganganun da malamai suka yi game da ma'anonin su za mu koma mu kalle ainihin wato ayoyin da muka karanta a jiya tun daga kan aya ta farko lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim har zuwa fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin waɗannan ayoyi suna ɗauke da darussa da yawa na daga cikin darussan da za mu ɗauka don yin aiki da su domin shi alƙur'ani ba karanta shi kawai ake a gyaɗa kai a tashi ba lallai in kana halartar gurin karatun alƙur'ani inda ake tafsirin alƙur'ani ana kyautata maka zaton gyaruwar halayenka da ɗabi'unka ana sa ran ƙaruwa da haɓakar imaninka ana sa ran a ganka kana samun canji da sauyi da juyin juya hali a cikin rayuwarka idan har alqur'ani baya tuka ka zuwa ga abin da yake na daidai ya kuma taka maka birki akan abin da yake na kuskure to zuwanka saurara wanda ke cikin ayar abu kaza ne abu kaza ne abu kaza ne zai mun sauki zai maka saukin daukar gundarin abin da ke tattare da ayoyin na ma'ana da haka waɗannan ayoyi a cikin su akwai kwadaitar da muminai musamman aya ta farko ta lan tanalul birra lallai akwai kwadaitarwa ga muminai wajen neman alkhairai domin sun ce albirru wata kalma ce mai fadi wadda ta game dukkan wani alkhairi dukkan wani nau'i na alkhairi yana komawa ƙarƙashin ma'anar albirru to sai zamto ayar tana kwadaitar da muminai
wajen su zama masu neman alkhairi wajen gabatar da kaunar Allah da san Allah madaukakin sarki fiye da yanda suke kaunar dukiya. Lalle wannan shine babban darasi. Wannan ayar wani ma'auni ne, wani magwaji ne da za a gane tsakanin Allah madaukakin sarki da abin da ka mallakawa ka fi so. Idan ka fi san Allah fiye da abin da ka mallaka, ga abin da ayar ta ce. Idan abin da ka mallaka ka fi so fiye da Allah madaukakin sarki, wannan zai bayyana a cikin halayyarka da mu'amalarka game da wannan aya. Ayar dai ta ce ba za ka zama nagartacce ba, ba za ka samu damar yin aiki na kwarai wanda zai sadar da kai zuwa ga aljanna ba, har sai ka fitar, sai ka wari wani adadi, wani kaso na abin da ka mallaka, abin da kake da shi, wajen tallafawa, wajen taimakawa waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi da basu kai ka ba. To wannan duk da cewa an san irin yanda ɗan Adam yana da kyakkyawar alaƙa da dukiya, ba kasafai cire dukiya yake masa sauƙi ba, balma na daga cikin abin da ɗan Adam ya fi mako da rowa da shi, shi ne dukiya. To yanzu ga Allah maɗaukakin sarki da ya azurta ka, ya baka dukiyar ba don ka fi kowa ba, ba don ka fi kowa iya nema ba, ba don ka fi kowa himma da karsashi wajen nema ba, balma inda himmar da sammako da daɗewa ne wajen nema, ƙila waɗanda sun girme ka, sun haife ka a nema, Allah bai ba su ba. To kaga kenan, ashe wata ni'ima ce da in Allah ya soka da rahama ya soka samu aljanna sai ya tara maka dukiya. Kenan ashe dukiya sababi ne daga cikin sabubban da ke kai mutum aljanna. Shi yasa sai Allah madaukakin sarki ce to aljannan nan fa duk abin da ka ɗauka ka bayar bai kai tukuicin aljanna ba. In za ka ɗauki duk abin da ka mallaka ka sadaukar fi sabilillah, wannan abun bai kai ainihin wato sadakin a baka aljanna ba. Za ka samu shiga aljanna ne da falalar Allah. Wannan abin da za ka yi na ciyar da dukiyarka sababi ne daga cikin sabubban da za ka iya samun aljanna ta silarsu. To sai Allah maɗaukakin sarki yake cewa idan kana buƙatar aljanna, to lallai ba za ka same ta ba har sai ka ciyar daga abin da ainihin wato kake da shi, abin da ka mallaka. Da haka wato dalili ne guda ɗaya daga cikin dalilai na farko-farko da ke tabbatar da kana ƙaunar Allah. Aga kana iya daurewa ka cije ka yaƙi zuciyarka da shaitaninka, ka waru wani adadi, wani kaso na abin da ka mallaka a babin zakka, ka yi lissafi duk shekara ka cire haƙƙin Allah na zakka ka bayar. Na daga cikin abin da zai gwada nagartakka da cikar kamalarka. Aga duk da yanda ɗan Adam yake da kuɗi, da yanda baya son ɓuncinar wani abu na kuɗi, amma aga kana iya ware wani adadi na kuɗi ka taimaki bayin Allah masu ƙaramin ƙarfi, ka taimaki raunana, ka taimaki matalauta, ka taimaki marayu da gajiyayyu na unguwarku, ka taimaki ƴan uwanka waɗanda ba su da shi. Wannan yana daga cikin babban darasin da wannan aya take ɗauke da shi. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sannan a cikin wannan ciyarwa ya zama kai kadai ne tauraro a cikin family, tattare da family ɗinku yana da faɗi, wasu dangin uba, wasu dangin uwa, wasu suna cikin burane, wasu suna ƙauyuka, amma Allah ta'ala ya sa ka zama star, ya ɗaga ka, ya bunƙasa ka, ya ciɗaɗo maka dukiya. Lalle a cikin yankar wani kaso suna kallon ka, wasu a gaban su aka haife ka, wasu kankata ka kafa zuwa kasuwa, su kan sun dade da zuwa kasuwa. To dan a samu maslaha, a samu soyayya da kauna, a rage hasada da kyashi, a rage kiyayya da gaba, sai aka ce suna kallon ka kana ta shiga da fita, suna ganin ka kana ta wadaka, kana ta kaiwa da komowa da kai da iyalanka cikin dukiya. Lalle a cikin bantarar wani kaso ka dan yaga musu, ka dan jajjefa musu, akwai salaha, akwai gyaruwa da ingantuwar al'umma. Domin Allah madaukakin sarki bai kaddara kowa sai ya zama mawadaci ba. Domin aka ce kowa ma sai ya zama mai kudi, bana jin bana tsammanin rayuwa za ta dadi. A cikin wasu su zama mawadata, wasu su zama talakawa, akwai hikima. Kai akwai hikima ga talakawan, akwai kuma hikima ga su kansu mawadata. Dan haka a cikin ciyar da dukiyar da masu wadata suke yi, musamman ga watan ciyarwa na Ramadan, dafa abinci, dafa dama kunu da sauran abubuwa da za a dinga fito da su dan bayin Allah su buɗe baki da shi, da danye da za ka dinga rabawa, wannan a cikinsa akwai salaha, domin za a samu kyakkyawar jituwa da kyakkyawar alaka da ƙaunaceceniya tsakanin talakawa da mawadata. Lalle duk sanda mawadaci ya shiga cikin wani yanayi, to ba shi kadai ya shiga ba, har da talakawan da ke cin abinci a ƙarƙashinsa sun shiga. Da haka zai zama duk sanda ya shiga damuwa, akwai masu taya shi damuwa, domin damuwarsa damuwarsu ce. Wannan yana daga cikin darasin da za mu iya ɗauka a cikin wannan aya. Sannan duk abin da mutum zai ciyar na dukiyarsa, ana buƙatar tsantsantaniya a cikinsa. Allah baya kallon tarin abin da ka ciyar, Allah yana kallon da wace niyya ka ciyar. Niyyar ita Allah ta'ala yake gani, ya karɓi wannan ciyarwa, wannan dukiya da ka narka wajen taimakon al'umma, wajen taimakon bayin Allah. Abinda Allah yake kallo ba tarin dukiya maɗuɗuwa da kanarka ɗin ba, da wace niyya da ikhlasi. Shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim, duk abinda ka bayar Allah yana sane da shi, da wace niyya ka bayar Allah ya sani. A cikin darussan da zamu samu a cikin waɗannan ayoyi, yana daga cikin rahamar Allah madaukakin sarki ga halittarsa rashin kallafa musu abinda ba za su iya. Yanzu kaga an ka kalle lan tanalul birra hatta tunfiqu, sai Allah ce mimma tuhibbuna, daga cikin abinda kuke so. Allah ta'ala bai ce ba za ka samu aljanna ba sai ka ciyar da dukiyar ka duka. Bai Allah bai ce ba zai baka aljanna ba har sai ka ɗebo kuɗin ka karkata kaf ka rabar da su. A aƙila cikin kashi ɗari in ka kaso ka waro kashi goma, Allah ta'ala ya ga da ikhlasi zai iya baka aljanna. To Allah baya kallafa mana abin da ya san ba za mu iya ba. Yanzu a ce ka samu dukiya da kyak, ka tara ta kana juya ta, a ce rana tsaka ɗauko ta ka ciyar da ita gaba ɗaya, wannan abu ne wanda zai wa ainihin wato zuciya wahala. Ciyar da ɗan kaɗan ma sai wanda Allah ta'ala ya zaɓa, ina ga a ɗauki dukiyar gaba ɗaya bayar. Da haka wannan ayar tana nuna tausayi da jin kai da rahamar Allah ga bayinsa, wajen Allah baya kallafa wa bayinsa abinda ya san ba za su iya ba. A cikin waɗannan ayoyi akwai mai da martani da raddi ga Yahudawa, domin sun ce babu annasku a cikin Alƙur'ani, ko kuma babu annasku a cikin shari'a. Su suna ganin ba daidai ba ne, suna ganin bai dace ba a ce wani annabi ya zo da wata shari'a bayan ya kau wani annabin ya zo da shari'a da za ta shafe tasa. Su suna ganin wannan ba abu ba ne mai yiwuwa. Wannan ya sa suka yi ta ƙoƙarin bankar ayar ta biyu da muka karanta, kullu ta'ami illa li bani isra'il illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taura qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum sadiqin. Suka yi ta ƙoƙari don su nuna cewa dama can tun kafin saukar at-taura akwai wasu nau'in abinci, nau'in abin sha da aka haramta. shi yasa Allah ne yana so ya tabbatar da annasku ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wa idha badalna ayatan makana aya wallahu a'lamu bima yunzil. Allah ta'ala kan shafa wata aya ya mai gurbunta da wata aya ko ya kawo daidai irin wanda aka shafe ko a kawo wanda tafi alkhairi fiye da wanda aka shafe. Lalle akwai shafewa a cikin abinda Allah madaukakin sarki yake saukarwa, domin akwai shari'o'i da dama da aka shafe su sanadiyar saukar da alqur'ani, akwai shari'o'in annabawa da dama da aka share su babu su yanzu, wanda wannan yana nuna maka akwai annasku. Da aka wannan aya ta kullu ta'ami raddi ake yi wa Yahudawa da suka ce ba su yarda da annasku ba. Shi yasa aka ce da a wanda suke ta cewa tinkan a saukar da attaura akwai nau'o'in abinci da aka haramtawa bani Isra'ila da kuma shi Isra'ila nafs kansa. To sai aka ce ul fa'tu bit taurati, ku kawo attaura ku zo da ita, fatluha ku karanta ta in kuntum sadiqin. Sannan umarni da aka yi cewa a zo da attaura, wannan a ce kawo abinda ka yarda da shi, kamar yanda dukkan masu comparative religion irin masu wa'azin maguzawa, masu musuluntar da kiristoci suna da comparative education, ma'ana suna da wani ilimi na gwaji. To za a ga cewa duk sanda aka je aka samu kiristoci, to akan tattauna da su ne within Bible. Dan ba za ka zo ka samu Kirista ka dinga jawo masa ayoyin Alkur'ani ai bai yarda da su ba. Za ka tattauna da mutum akan abin da ya yarda da shi. Shi yasa sai aka ce su zo da attaura, ba sun yi imani da ita ba, to su kawo attaurar a tattauna akan attaurar, su nuna inda attaura ta nuna abin da suke dawa a kai. To a cikin irin wannan, wani lokaci kana son tattaunawa da mutum, to ka sa shi ya kawo sai ka tattauna da shi, musamman in yana kan bata, in yana kan kuskure, tattauna da shi akan rubuce-rubuce da wallafa-wallafan masu irin wannan aqidar. Ka ce baka yarda da kaza ba, to kai ashe ba ka da ma masaniya a cikin ku akwai wanda ya wallafa littafi kaza, kuma a cikin wannan littafin akwai irin wannan aqidar da kake kokarin korewa. To sai ku tattauna da wannan, sai a dauko littafin, a dauko littafi kaza, a dauko littafi kaza, a dauko littafi kaza, sai ga mutum in mai neman gaskiya ne ya fahimci cewa ashe a cikin abin da yake faɗa da shi akwai gaskiya. To sai ga ya karba. Da haka ana son kafa hujja ga duk wanda ake ganin ya sabawa fahimta ta daidai. Sannan in so samu ne duk wanda zaka tattauna da shi akan abin da yayi imani da shi ka sa ya karanta da kansa. Kaga anan sai Allah ya ce ul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadiqin, ku kawo attaura ku zo da ita kuma ku karanta da kau. Dan ka iya karantawa, su ce ba daidai ka karanta ba. Ka iya karantawa, yanzu kuna tattaunawa da waɗanda suke da wata aqida marar kyau, kuma ga ta nan a rubuce a littafin su, sai su ce kai baka gane abin da ake nufi ba, to su zo su karanta su fassara shi bayani yanda ake nufi. In ka karanta sai su ce ba haka bane. To kaga shine abin da Allah ta'ala yake nuna mana, shi wanda kake tattaunawa da shi ya dauko abin tattaunawar ya karanta da kansa. In ka karanta zai iya cewa ka rage, zai iya cewa kai masa kai, zai iya cewa ba daidai ka karanta ba. Shi yasa kaga anan sai Allah ta'ala ce su karanta attaurar da kansu, in gaskiya suke nema to za su gane da'awar su akan ƙarya take, su dawo kan gaskiya. Aya ta gaba Allah madaukakin sarki yake cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nas, daga cikin ayoyin da muke buƙatar sanin wani abu daga cikin su akwai maganar farkon wato ɗaki na Allah, shine farkon ɗakin da aka wato gina shi dan ibada ga mutane. Malamai sun tattauna kamar yadda Ibn Jarir At-Tabari ya kawo maganganun malamai game da shin haka ne shi ɗakin Ka'aba shine farkon gini a ban ƙasa, wanda suka ce a'a akwai gine-gine kafin shi. Ana nufin farkon ginin da aka yi a wannan bigira inda ɗakin Ka'aba yake, to babu wani da ya taɓa zuwa ya gina, wato ya kafa harsashin gini a wannan wurin in ba ɗakin Ka'aba da aka fara gina ba. O suka ce a ai an dama can akwai, amma lokacin da aka yi tufa na sai aka ɗauke shi. To lokacin da kuma Annabi Ibrahim ya zo daidai santar inda gurin yake sai ya sake ginawa. Ala ayyati halin, abinda malamai suka fi tafiya akan shine farkon ginin da aka yi ko ɗakin Allah da aka gina dan mutane su yi bauta a ciki, su dinga kewaya shi a wato ta hanyar dawafi, to shine ainihin wato ɗakin Ka'aba, wanda wannan yana nuna maka ɗaki ne mai girma, ɗaki ne mai karamci da ya wajaba akan kowane musulmi na duniya ya girmama wannan ɗakin. Domin Allah maɗaukakin sarki ya nuna ɗaki ne wanda yake mubarak, ɗaki ne mai albarka, sannan shiriya ne ga talikai. Shi yasa ya zama ya tsone wa kafiran duniya idan, saboda shi ne wato shi yasa garin Makka ya zama ummul qura, kuma wannan masallaci ya zama santa cibiya ta musulmi duk inda suke a duniya, don ba su da wata alƙibla da suke kallo da ta wuce wannan ɗakin. Da haka a cikin wannan kafuwar wannan ɗaki akwai shiriya ga talikai, wannan yana daga cikin abin da ya daidaita tsakanin al'ummar musulmi. Duk wanda yake amsa sunan musulunci in ya tashi ibada, to yana kallon wannan ɗakin ne, kamar yadda mun tattauna a cikin suratul baqara. Sannan a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci cewa aikin hajji wajibi ne, aikin hajji wajibi ne akan dukkan mai iko, kuma nan take ba tare da jinkiri ba. Yin zuwa ziyartar ɗakin Allah da niyyar aikin hajji, wannan wajibi ne. Shi yasa aikin hajji ɗaya ne daga cikin shika-shikan musulunci, wanda musuluncin mutum ba zai cika ba in ya zamana bai yi imani da aikin hajji ba. Da haka shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin, duk wanda ya kafirce wa aikin hajji, to haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne ga barin talikai. Babban malami Sheikh Muhammad Al-Amin Ash-Shanqiti a cikin tafsirin sa yake cewa Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a cikin wannan aya ƙarara annahu ganiyun an khalqi, cewa bai buƙatar komai a wajen halittarsa, mawadaci ne ga barin halittarsa, bautar mai bauta ba ta ƙara Allah da komai, saƙon mai saƙo bai rage Allah da komai. Don haka wa anna kufra man kafara minhu, kafircin wanda ya kafirta daga cikin talikai la yadurruhu shay'an, bai cutar da Allah da komai. Wa bayyana hadha al-ma'na, Allah ta'ala ya bayyana irin wannan ma'ana, cewa baya buƙatar komai a wajen kowa. Sannan nagartar mai nagarta ba ta amfanarsa da komai, kangarewar kangararru ba ta cutar da Allah da komai. Allah ya bayyana hakan wurare daban-daban a cikin Al-Qur'ani, kamar faɗinsa game da annabinsa Musa, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Allah ta'ala ya ce game da annabi Musa, annabi Musa yake cewa in takfuru antum, ku din nan in kuka ce kun yi wa Allah tawaye, kun kafirce, kai ba ku kadai ba, wa man fil ardi jami'a, in duk duniya za a kafirce wa Allah, fa inna Allah la ghaniyyun hamid, Allah maɗaukakin sarki mawadaci ne kuma godadde ne. Fadin Allah in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum wa la yarda li ibadihi al-kufr, in takfuru, Allah ya ce inda za ku kafirce ku ce kun daina bin Allah, kun daina sallah ma, azumin ma an daina, fa inna Allah ghaniyyun ankum, ba ku san Allah mawadaci bane ga barin ku, wa la yarda li ibadihi al-kufr. Cikin suratul Zumar a cikin at-taghabun Allah ya ce fa kafaru wa tawallaw wastaghana Allah wallahu ghaniyyun hamid, fa kafaru sai suka kafirce, wa tawallaw suka juya wa gaskiya baya, wastaghana Allah sai Allah ya wadato gabarin kafircewarsu sai Allah ya wadato gabarin juya bayansu wallahu ghaniyyun hamid da fadin Allah ta'ala qalu takhadallahu walada subhana huwa al-ghani qalu suka ce ittakhadallahu waladan wai Allah ta'ala ya rike da subhanahu sarki ya tabbata ga Allah a ce ya rike da huwa al-ghani Allah mawadaci ne gabarin tanikai zuwa ga wannan haka cikin ayoyi masu yawa dan haka Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar halitta yana hana su ba dan in sun saba masa ba suna cutar da shi ba yake umar yake hana su su saba masa yana umartar su ba wai dan in sun yi masa biyayya biyayya ta su zata amfane shi shi yasa yake umartar su ba fa bal ba haka bane da'ad da suke wa Allah su take amfanar saban da suke wa Allah su yake cutar in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha kin haji Allah ta'ala ya amfani da wa man kafara wasu kuma suka ce wa man kafara wannan aya za a dauke ta a zahirinta duk wanda yana da iko yake zuwa aikin haji ya kafarta in dai yana da iko yake zuwa aikin haji suka ce ya kafarta sun kawo wani hadisi da aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa hadisin yana da rauni ta fuskar isnadi hadisi yana cewa man malaka zadan warahina duk wanda ya mallaki guzuri kuma ya mallaki kudin jirgi ya mallaki abun hawa da zai je aikin haji walam yahujja baitallahi kimimi yaki zuwa ya ziyarci dakin Allah ya aikin haji fala yadurruhu mata yahudiyan aw nasraniyan وذلك بأن الله تعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين daga ne duk in muka dauki maganganun gabaki daya muka fassara wato jumlar wa man kafara fa inna Allah ghaniy an al alamin yana nuna cewa rashin zuwa aikin haji tare da samun iko laifi ne mai girma a gurin Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace. Allah madaukakin sarki ya ce kul ya ahlul kitab. Kace ya ku ma abota littafi. Lima takfuruna bi ayati Allah? Sabida me dan me kuke kafircewa ayoyin Allah? Wallahu shahidun ala ma ta'malun. Ya ku ma abota littafi Allah yana kira zuwa ga Yahudu da Nasara. Yace lima takfuruna ai lima ta wato lima tajhaduna hujjallah dai sa kuke musun hujjojin Allah ga hujjoji daga Allah madaukakin sarki dan me yasa kuke musun su allati dallat ala anna dinallah hujjoji ga sunan daban-daban da suke nuni akan cewa addini a wurin Allah huwal islam shine musulunci me yasa duk ba za ku tada hado ku shiga musulunci ba me yasa kullun kuke wa musulmi da musulunci zagon kasa me yasa kullun ba ku da abun gaba abokin fada sai musulunci lima takfuruna bi ayati Allah me yasa kuke musun ayoyi da hujjoji daga Allah da ke nuna addini a wurin Allah shine musulunci wa tunkiruna ma fi kutubiku kuke kafircewa da musun abinda ke cikin littafanku min dalail na dalilai wa barahina ala zalika da hujjoji akan haka littafanku cikin bible akwai maganar musulunci cikin littafin at-taura akwai bayani akan musulunci me yasa kuke musu game da yana abinda yana nan a rubuce a cikin littafanku me yasa kuke fada da abinda tabbatacce ne cikin littafanku wa antum ta'lamuna kuma kuna sani wallahu shahidun ala sami'ikum Allah shaida ne akan mummunan aikin da kuke aikatawa wa fi zalika tahdidun wa wa'idun lahum a cikin wannan aya akwai barazana da kuma tsoratarwa ga ahlul kitabi game da yakar addinin musulunci da suke yi duk da cewa sun san addini ne na Allah kuma addini ne na gaskiya bal ma babu wani addini karbabbe a wurin Allah sai musulunci qul ya ahlul kitab Allah ya ce kace ya ku ma abota littafi a ce wai karka yadda da daga baya kuma a ce wai duk hadisin da yace ayyaki karka yadda da shi duk hadisin da ya taba janibin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani hadisi ingantacce mu a wurin mu da ya taba janibin annabi sallallahu alaihi wasallam babu shi da haka su sun ce qur'ani zalla za a yi amfani da shi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi bai ce kala ba kawai zuwa ya rera karatun alqur'ani ya haddatar da sabai ya tafiya idan ku har annabi yayi bayani to ina bayani yake ka ce annabi bai bayani ba hadisan annabi ka ce bola wani yazu billah amma fa kai zaka kafa camera a sa ma lasbika aya dai kai minti 30 awa dai kana bayani akan ta kai kuma waye aiko ka inda haka ne sai ka tara mabiyanka sai ka karanta musu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim sai a wuce a iga amma lan tanalul birra ai ba za ku sa wannan bayanin waye saka wato ka hana a saurari bayanin annabi kai a saurari naka ke wannan dai yana daga cikin aiki da dasisa irin ta Yahudawa a cikin mutane zai zo ya dauki wasu ya wanke musu tunani ya turo su su zo ko kuma cikin addinin ya dauki wasu rubabbu wanda ya san ba su fahimci addinin ba ya dora musu alhakin zuwa da kansu su yi fada da addini ba za ka gan shi mashi a matsayinsa na bature ya zaka ce a wannan ai daga ganin su ba yahudi ne ba kai da shi ba a mutum ne mai bakar fata mai yare irin naka amma ya zo yana fada da addini to shi ne Allah madaukakin sarki yake cewa ya kuma abu ta littafi cikin yahudi da nasara me yasa kuke yin musun hujjoji daga Allah madaukakin sarki da suke nuna addinin Allah shi ne musulunci kuna kuma yi musu da inkarin abin da ke cikin littafanku wallahu shahidun ala sani'ikum wa fi dhalika tahdidun wannan mun karanta sannan Allah madaukakin sarki yake cewa liman tamna'una min al-islam man yuridu ad-dukhul fi me yasa duk wanda zai shiga musulunci ko shine babban tashin hankalin ku a ce ga wani kirista ya zo zai musulunta shine babban tashin hankalin ku a ce ga wani bamaguje ya zo karbar addini shine babban tashin hankalin ku me yasa kuma kullun kuna so ku karkatar wa mutane addinin daidai ku goyi bayan gurbatattun malamai masu gurbatacciyar aqida ku dinga sponsorin dinsu da kudade dan su zo su ci gaba da lalatawa mutane addinin manzon Allah Allah ta'ala ce dan me yasa kuke haka dan me yasa kuke haka wa antum ta'lamuna anna ma ji'tu bihi huwa al-haq alhalu kun san abinda annabi Muhammad yazo da shi shine gaskiya وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَلَّا بَمَرَبْكَ نِي بَنِي غَمَدَ أَبِنْدَ كُكِي أَيْكَتَا شِي سَيْتِي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يَغْلِبُونَ لَاسِي تَتَارَ كُدِن سِي تَكَشَ كُدِن أَمَّا اللَّهُ تَعَالَى يَجِي أَدِينُ الْمُسْلِمِينَ سِي يَغْلِبَ غَلَبَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وسوف يجازيكم على ذلك بعد دادewa ba ubangiji zai muku sakayya akan wannan mummunan aiki na ku Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani in tudi o fariqan minal ladina utul kitab idan har kuka bi wani bangare na wadanda aka ba wa littafi yarudukum ba'da imanikum kafirin Allah madaukakin sarki yace za su mai da ku kafirai bayan imanin يا ايها الذين صدقوا الله ورسوله الله yana kira zuwa ga wadanda suka gaskata Allah suka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina suke Allah kira yake ina wadanda sun yadda da Allah sun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kiran nasu ne Allah ta'ala ce in tudiu jama'atan min al-yahud wa an-nasara ba dai su ne ababan koyin musulmi ba yanzu a duniya Allah ta'ala ce duk tsare-tsare wallahi kuka ce za ku dinga bin tsare-tsaren su to lalle ku sani kuna addinin ku yana cikin barazana Allah ta'ala ce in tu'i'u jama'atan min al-yahud wa an-nasara in kuka ce za ku bi jama'a wata jama'a daga yahudu da nasara mimman atahumullahu at-taurata wal-injil daga wayanda Allah ya ba su at-taura da injila yudillukum za su batar da ku babu wani alkhairi da za su zo maka da shi babu wani alkhairi makiyanka ne na bugawa a jarida Allah ya gaya maka ka karka dauka za su taimake ka yaudarar kanka kake ka dauka ba yahude zai zo daga kasashen su zai zo ya taimake ka yaudarar kanka kake ka dauka kirista zai zo ya taimake ka Allah ta'ala ya gaya maka su ka dauka akwai wani abu da za su zo maka da shi na tsare-tsaren rayuwa na ci gaban rayuwa ka rungume shi 100% ka dauka babu guba a cikin sa babu shi da aka rungumar tsare-tsare na yahudu da nasara 100% ko shakka babu yana illata musulmi da musulunci wa yalqau ilaykum ash-shubha fi dinikum za su dinga jefa muku kokonto game da addinin ku litarji'u jahidin lilhaq da ku yirda ku juya wa gaskiya baya ba'da an kuntum mu'minina bihi bayan kun kasance kun yi imani da gaskiya din fala ta'manuhum ala dinikum kar ku amince musu akan addinin ku kar ku taba amince wa yahudi da nasara akan addinin ku kar ku taba dauka za su taimake ku su supporting din ku su mara muku game da addinin ku ka dauki haka wala taqbalu lahum ra'yan kar ku taba karban wani ra'ayi daga gare su aw mashuratan ko shawara Allah madaukakin sarki yana gaya mana cewa in muka ce za mu bi tsare-tsaren su za mu bi yanayin rayuwar su da irin ci gaban su muka ce su muke koyi da su 100% Allah ta'ala ce wallahi sai sun batar da mu bayan da mun zaman to shiryayyu masu imani lokaci ne yayi ko mun tuna ne samun tibe wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah Allah madaukakin sarki yake cewa ta yaya takfuruna bi ayati llahi za ku kafir za ku dinga kafircewa ayoyin Allah wa antum tutla alaikum wa antum tutla alaikum ayatullah alhalin ana karantar da ku ayoyin Allah akwai abun mamaki a ce ku kafirce bayan ana karantar da ku ayoyin Allah wa fiikum rasuluhu kuma ga manzon Allah nan tare da ku wayannan sune aman littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune rigakafin lalacewa da bata duk wanda baya so ya bace to ya kankame littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kaji Allah ta'ala yace abun zai zama abun mamaki a ce ga ayoyin Allah ana karantar da ku ana fassara muku ma'anonin su ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a tare da ku ana karanta muku su ana muku bayani amma a riga kuna kafircewa shi yasa sai Allah ta'ala ce wa kaifa takfuruna ta yaya za ku dinga kafircewa wa antum tutla alaikum ayatullahi alhalan ana karanta muku ayoyin Allah wa fiikum rasuluhu ga kuma manzon sa a tare da ku wannan malamai suka ce yana sake nuna mana daraja da falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam domin da Allah ya ce wa fiikum rasuluhu da suwa yake ga manzon sa nan a tare da ku ana magana kan sahabbai wa man ya'tasim billah Allah ta'ala ya ce duk wanda ya riko da Allah faqad hudiya ila siratil mustaqim wa kaifa takfuruna billahi ayyuhal mu'minun wa ayatu llahi tutla alaykum wa fiikum rasulullah yuballighuha lakum alhalin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana isar da ayoyin Allah nan zuwa gare ku Thank you. ya kuma yi ruko da alqur'ani ya yi ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya gama yin muwafaka an gama dace da shi izuwa ga tafarki mabayyani Allah madaukakin sarki kai mana muwafaka ka datar da mu zuwa ga tafarki madaidaici wa minhajin mustaqim kuma duk wanda yayi ruko da alqur'ani yayi ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to hakika an datar da shi zuwa ga manhaji tsari wanda yake mustaqim wanda ba karkatacce ba Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ku waɗanda suka gaskata Allah suka yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah haqqa tuqati haqiqanin kiyayewa wat ay khafu Allah haqqa khawfi mana ku ji tsoron Allah yanda ya kamata a ce kun ji tsoron sa wadhalika bi an yuta to ya za a gane kana kiyaye dokokin Allah shine ka zama kana yi wa Allah biyayya fala yuhsa ba a saba masa kana kokarin yi wa Allah da'a ba ka saba masa wa yushkara fala yukfara aga kana gode wa Allah ba ka hutulce masa wa yunkara wala yunsa aga kana tuna Allah ba ka mantawa da shi wannan shine ittaqullaha haqqa tuqati ka ba Allah yanda ya kamata a ba Allah shine irin bin Allah da baka saba masa aga kana gode wa Allah akan dukkan ni'imomin da ya maka baka butulcewa aga baka mantawa da Allah kana tunawa da Allah wadawamu ala tamassukikum bi islamikum ku kuma dimanci ruko da addinin ku rike addinin ku identity dinka ka daina boye shi duk inda ka shiga kar ka dinga kyamar cewa kai musulmi ne kuma Allah ta'ala ce wala tamutunna kar ku kuskura ku mutu illa wa antum muslimuna sai kuna sallah kar ku yadda ku mutu sai kuna musulunci ai ku yi ruko da musulunci nan ila akhir hayatikum har karshen rayuwarku kar ka yadda giyar kuɗi ko ta mulki ko dukkan wani datti na wannan duniyar ya sa ka saki addini ka yi riko da wannan datti na duniya litalqawallaha wa antum alai Allah yana so ku haɗu da shi kuna kan musulunci shine wala tamutunna illa wa antum muslimun ya Allah muna roƙonka ka karɓi rayuwarmu muna musulunci abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya karba azumin muka mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi dukkan addu'o'in mu da bukatun mu Allah madaukakin sarki ya biya bukatun dukkan waɗanda suke mana wasici da ainihin wato addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kan iyayen mu da ainihin wato malaman mu da ainihin wato ƴan uwan mu musulmi maza da mata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara lafiya ga iyayenmu waɗanda suke raye ya ƙara musu imani da tsawon kwana sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yanda yake nuna mana ko ya nuna mana farkon Ramadan Allah ta'ala ka nuna mana har zuwa ƙarshen sa cikin lafiya da imani ka kuma ba mu ikon raye waɗannan kwanaki da ibada in kuma mun yi ya Allah madaukakin sarki ka tausaya mana Allah ka ji kanmu Allah ka karɓa mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم